Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol, sai tasha Alpha Radio Kumasi a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so a ko'ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Baba Yakubu Makeri. Muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa ɗaliban jami'ar kimiyya da fasaha ta Kwame Nkrumah da ke Kumasi a Ghana sun gudanar da zanga-zanga wadda ta rikide ta koma tashin hankali. Sai kuma maimaitin shirin ciki da gaskiya da zan kawo muku, daga nan kuma sai sharhin jaridun ƙasar Kamaru da kuma wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke turo mana, kuke ajiye mana ta na'uranmu. Amma duk waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran da mai karatu Baba Yakubu Makeri. Yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke ta kushewa batun ayarin bakin haure daga tsakiyar nahiyar Afirka da suke kokarin karasowa zuwa Amurka, yan jam'iyyar Democrat suna nan suna ci gaba ne da yakin neman zaɓe akan muhimman batutuwa da suka shafi rayuwar Amurkawa, kamar batun kiwon lafiya. Ana sauran makonni biyu a yi zaɓen tsakiyar wa'adi wanda zai tabbatar da jam'iyyar da za ta yi rinjaye a majalisun tarayyan ƙasar guda biyu. Yan jam'iyyar Democrat da dama ba su ce komai ba akan batun ayarin bakin auren, sai dai suna zargin jam'iyyar Republican da dagula lamarin siyasa. A wata sanarwar haɗin gwiwa da shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa mai wakiltar jihar New York Chuck Schumer da kuma shugaban marasa rinjaye a majalisar wakilai Nancy Pelosi ta jihar California, sun ce Trump yana kokarin karkata batun kiwon lafiya ya koma batun bakin haure, saboda ya san cewa batun kiwon lafiya shine abin da Amurkawa suka fi bashi muhimmanci sosai. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ja akan kalaman Trump cewa akwai miyagun mutane da kuma miyagun da suka fito daga gabas da suke a cikin ayarin bakin hauren, abin da ba shi da shaida a kai. Bakin haurin da dama sun hira da manema labarai, inda suka ce suna kokarin neman rayuwa mai inganci da tsaro ne a Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa jiya Talata cewa Amurka ta gano akalla wasu mutane da suke da hannu a kisan ɗan jaridar Saudiyyar nan Kamal Khashoggi, kuma za ta soke takardun bizar su. Pompeo ya ce hukuncin ba shi ne mataki na ƙarshe da Amurka za ta ɗauka akan wannan batu ba. Za mu ci gaba da ɗaukar ƙarin matakai na hukunta masu laifi, ya ce Amurka tana faɗa da babban murya cewa ba za ta kyale ba, kuma ba za ta lamunta irin wannan ɗanyen aiki wanda aka yi ƙoƙarin rufewa Khashoggi baki ta wannan mummunar hanya. Wannan ne matakin ladabtarwa na farko da Amurka take ɗauka akan Saudi Arabia tun bayan da wannan labari ya bulla akan ɓacewar Khashoggi a ranar biyu ga watan Oktoba. Sai dai Pompeo ya bayyana ko wane ne ko kuma mutane nawa ne Amurka za ta soke takardun bizar su ba. Saudiya ta sanar da a ranar Asabar ta kama mutane 18 'yan ƙasarta, kuma ta yi ƙoƙarin koran manyan jami'an hukumar tattara bayanan sirri da dama dangane da mutuwar Khashoggi. A halin da ake ciki kuma, shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗa a jiya Talata cewa kashe ɗan jaridan Saudiyya nan mai zama a nan Amurka Jamal Khashoggi wani abu ne da aka shirya kafin aka aiwatar, kuma dole ne a hukunta waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin da ma wanda ya bada umarni a yi. A wani jawabi da yi wa majalisar dokokin ƙasar, Erdogan ya faɗa a jiya Talata cewa Saudi Arabia ta ɗauki muhimmin mataki na tabbatar da kashe Khashoggi, a don haka yana sa ran shugaban ƙasar zai ɗau mataki akan masu hannu a cikin wannan kisa da aka yi ba tare da yin la'akari da matsayinsu ba. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Matsalolin tattalin arziki da ƙasar Zimbabwe ke huskanta ya haddasa ƙarancin muhimman kayan magunguna a ƙasar. jama'a sun ce karancin magungunan ya sa mutane na zuwa wato kasuwar bayan fage domin samun magani kuma hukumomin sun bayyana damuwar su cewa irin waɗannan magungunan suna da hadarin gaske karancin kayan Zimbabwe ya zarce batun man fetur da wasu kayan abubuwan more rayuwa kungiyar kamfanonin sarrafa magunguna ta Zimbabwe ta ce ba ta samun isassun kudaden kasar waje da za ta iya siyo magunguna na sankara da na cutar sukari da na hawan jini da wasu magungunan kashe radadin ciwo idan kuwa ba iya samun magunguna a wuraren da ya kamata ba to kasuwanni na bayan fage za su samu habaka saboda mutane za su rika zuwa wurin to sai dai wannan abin zai iya jefa rayuwar marasa lafiya a cikin hadari
labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan Washington DC Madalla daliban jami'ar kimiyya da fasaha ta Kwame Nkrumah dake Kwamasi a Ghana sun gudanar da zanga-zangan nuna rashin jin dadin su kan wani sabon tsari da aka fitar musu amma ta rikide ta koma tashin hankali kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Duwan Abbas
Zanga-zangar da shugabancin daliban SRC ta shirya an soma ta ne ta lami lafiya amma yayin da ta soma girma sai ta rikide ta zama ta tashin hankali yayin da daliban suka bazama suna faffasa abubuwa cikin karabar na jami'ar ma'aikata sun ka soma gudu don ceton rayukansu a ƙarshe dai akalla sun lalata kimanin mototi 16 na ma'aikatar jami'an na haka kuma sun lalata ofisoshi a halin yanzu kungiyar daliban jami'ar Ghana NUX a takaici ta nuna goyen bayan ta ga zanga-zangan da daliban sun kai amma ba ta ra'ayin tashin hankali da barnar da suka yi dayan shugabannin kungiyar Elisha Esuma ya ce
begin by commending over 25,000 students of the
Kwame. Bari mu fara da jinjinawa sama da daliban KNUST 25,000 waɗanda sun ka hau titin jami'an na suna zanga-zanga don nuna goyen bayan su ga SRC da ta kira a yi zanga-zangan don goyawa 'yan uwansu da aka kuntatawa baya. Haka kuma ina jinjinawa SRC da ta jagoranci wannan fafataka ta ruhi. Abu ɗaya da kungiyar daliban jami'ar Ghana ke tsaye a kai ne tabbatar da kare haƙƙin duk ɗiyan Ghana abin da ba mu amince da shi bane barnan kaddarori a harabar sai dai nayi dace da wata ɗalibar jami'a Sa'adat Talawal Garbe kuma ta mun ƙarin bayani dangane da abin da ke faruwa
shi abin da ya kawo wanga kune-kune da damuwan da ke kan campus ne ba kare su ya bude session 2017-2018 da KNUST na da wuri kama hostel sun student akwai inda maza zalla da mata zalla amma sabon visin da aka kawo ya kawo launch isa winda akwai maza zalla ne she ya kare mata shi da kuma mata zalla ke kwana akwai kare maza shi to gaskiya studentin bai musu dadi ba saboda akwai all studentin da ke pay homage or allegiance to that hall anytime suna zuwa yi wasanni da sai san sun zo school sun ga abubuwa ya sake hakanga
A halin da yanzu ministotin ilimi da na jiha Ashanti sun kai jiki a nan jami'an domin gane wa idanuwarsu irin abin da ke abukuwa kuma an bai wa hukumomin wannan jami'an umurni su tattara nasu da nasu su bar jami'an na haka ma duk ɗalibai na jami'an kan tsakar rana na yau kowa ya bar harabar jami'an Redwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
To Allah ya kyauta a gaida Redwan Abbas kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka
Changaram mo basa san sugana kullu
madalla Allah jikan Ibro har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na murya Amurka anan Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe 3:12 na tsakar dare ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata mun ci gaba da sauraron labarin dan sanda DSP Tijjani Bulama wanda ya kokarin taimakawa bako wazir wajen ganin ya ceto shi daga halin da ya shiga, dan haka ne ma ya kaddamar da bincike. Amma binciken nasa ya jefa shi hannun jami'an tsaron farin kaya na Najeriya da ake kira DSS. Haka kuma aka juya magana ta koma cewa ana tuhumar DSP Tijjani Bulama da cin zarafin Mallam Abba Kyari da kuma yunkurin yin garkuwa da shi. A yau za mu karasa jin abin da ya faru da Tijjani Bulama. Suna Nasir Fil Hashin Gumel.
Duk lokacin da kake zaune wajen DSS din nan a matsayinka na DSP, rundunar ƴan sanda ba ta zo ta bi sawu nemanka ba?
Babu wanda ya zo. Amma daga baya da bayan su sun dauke ni for the second time akan cewa in fada in canza magana na, sun ce wai ai shi DIG operation namu wai yazo har sau biyu.
Joshua Kabila.
Yes sir. Yace yazo har sau biyu shi wajen DSS din. Amma dai kam ba ni ba a neme ni ba. Sai ranar na fita shine shi CB Probos ne zai dauke ni muka tafi for headquarters. Muna zuwa sai suka kai da gun acting CP da monitoring unit. Ina zuwa sai fara zage-zage ga bara wannan stupid why da maganganu da kala-kala har ya bata mun sai na ce min cisa aikin na fani ne neme shi na dasa ya form na samu aikin nan. Saboda haka don wai yau ana wani zage-zage ana da sauransu ni barawo ne ina sanye kidnapping all this and that zan yi antube uniform na fange neme wani aiki na don Allah ya taimake ni na karatu. Sai ce wai zan yi masa rashin kunya ne da sauransu yana zahagi ne. Sai ya kira wani CSP wai a CSP ne zo da yazo sai ce take the idiot out kaje ka dauka statement insa. Sai CSP sai assigning wani DSP da wani ASP suka je muka zanna sai suka sai da chama to su bani statement form suna bani sai na gani statement form da with what of caution. Sai nace ya za su bani statement form na with what of caution menene dim arawo ne. Sai suka ce wai abin da oga ya ce a baka yana da farkon nace ba zan rubuta statement din ba ma. Sai suka ce mana wai don Allah ka rubuta abin da oga ya ce kenan da sauransu sai na rubuta. Da na rubuta su karar kansu da na ga statement din da suka kalla statement din da we are shocked. Suka ce abin da ya faru kenan nace da me aka ce musu ya faru? Me aka ce muku ya faru? Nace abin da ya faru kenan mana. nace wani bincike kuka yi ne da sauransu ga sunan bako kun kira bako kun yi bincike ne ga sunan shi dan wannan kun kira shi kun yi bincike ne ko kuwa shi abba din kun je wajen shi kun je kun dauko jawabin sa ne ya ga muku gashi abin da ya faru haka kai blinded kun zo kun yi accusation ina menene wanda zai warrantin JSS grupe ni har shak wata daya babu wanda zai je gurina sai bayan wata daya tukuna za za dauke ni bayan na gama wannan masifan sai suka je suka bada statement form din ma shi TCSP sai muka sake shiga shi wajen shi muna za wajen shi shi sai sai an bashi directives waye fada min wani police station da nake so a cikin garin Abuja nan a jihar Rufeni.
Okay, akan kai laifi ana zargin ka kenan ka zama mai satar mutane.
Yes. Suka tambaye ni wani police station nake so a garin Abuja nan a jihar Rufeni. Sai nace ranka da wani kan menene haka nan ne. Ni na so specifically su gama menene. In ko suna ganin don na kirawo bako na je na yi bincike ne don na kirawo shi a dosa ne da abba kyari ne suna ganin na yi laifi ne sai su faɗa mun menene sunan laifin da na yi din su faɗa mun nace wani police officer ne baya abaya abin da na yi din nan a cikin police act an ni specify cewa kowane case dole sai ka dauko petition ka kai office ne ko kuwa da sauransu ne tukuna za ka yi case nace so nawa ana cases za a kira mutum da waya. I resolve it. Nace police officer is
not da wannan sunan tambaye ka shin aikin ka matsayin ka na DSP a sashin wannan binciken ya baka damar ka irin wannan aikin da kai?
Of course ya bani dama don ai bincike ba kama mutum na gane kulle ba na daya kenan ba wani kudi na karbi agon mutumin nan ba na biyu bincike kuma ba kan shi muka fara wannan binciken ba bincike ina boko ina counter terrorism investigation unit so dewa muna jin information based on information ba ma fada ma office zamu je mu nemi boko haram mu kama ba taba cin private investigation ba so ni kuma yes na yadda an ba fada musu a office din ba shine zai warrantin a rike ni har kusan wata daya wata biyu bayan da sai sun kulle ni zuwa wata daya suka kawo ni gun police suka ce an fada musu police station nake so su kulle ni nace musu a Sokoro suka kai ni a Sokoro suka sake kulle ni wata guda daya a Sokoro da kwana biyu har ta dafe abin ya bata mamaki tace a me yasan haka ne su police ba za su bincike ba tunda akwai wannan allegation din me yasa police ba za su je su yi inviting abba kyare din ko kuwa su je gidan shi don matsayin sa su je gidan shi su je su dauko jawabin sa ba police ba su yi ba.
Tun farko dai mun ji bako Ziri ya faɗa mana cewa ya mika kukansa ga hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC amma babu abin da aka yi akan maganar shin wannan yana nufin kenan akwai waɗanda suka gagari hukumar EFCC ta hukunta su domin girman su ko mukamin su? Ga Nasir ya dawo mana da wannan batu.
A cikin zantaro nan shiri da bako Ziri Kyari dake zargin shugaban ma'aikatan fadar shugaba Buhari wato Abba Kyari ya ambace yadda yace yayi ta gwagwarmayar kai kukansa ga hukumar yaki da cin hanci ta Najeriya EFCC kuma yayi nasarar shigar da kukan amma aka rika samu akasi. Bako Kyari wanda yace har mata kai ga in ya shiga hukumar akan samu labari a fadar shugaban Najeriya kuma daga cikin hukumar wasu kan tsegunta Abba Kyari inda yace a wani lokaci ma har Abba Kyarin ya buga masa waya yana cewa bashi da hakuri har mata kai ga soyawa kallama ma'aikaciya daya wajen aiki a hukumar inji Bako Waziri.
What are modest achievements in this area? I can assure you that our politicians will be more circumspect as we go into the next general election. And our people have all to gain in this process of disinfecting.
Wannan ya sanya ni da wasu abokan aiki muka amsa gayyatar hukumar EFCC inda mukaddashin shugaban hukumar Ibrahim Magu yayi bayani kan nasarorin da yace hukumar ta cimma kama daga dawo da makudan kudi daga barayin biro da niyyar dirar mikiya kan sabon binciken badakala. A lokacin an buƙaci 'yan jarida su ajiye na'urorin magana don zantawa ce ta fahimtar irin ayyukan hukumar da amsa kowace tambaya daga manema labaru. Dama Magu kan nemi goyon bayan 'yan jarida ga shiga aikin fallasa barayin biro in sun gana yin wani abu da suka ga akwai zamba a ciki. Ga ma misalin wannan bayani.
Shine nace ya kamata ku 'yan jarida ku bamu guduma saboda ba mu bane amin. Akwai lokacin da ku za ku fita ku samu jawabi da sauransu ku aiko mana mu za mu je ko ina yanzu nan ba za ka yi sata a Najeriya ka aje kudi ko ina ba a duniya because duk mun riga mun hada gwiwa da ko da kowa.
Ba tare da natsa sauti ba 'yan jarida sun yi tambayoyi da nuna damuwa kan yadda ake ganin akwai waɗanda suka gagari hukumar hukuntawa wato wasu manya gwamnatin Buhari mai dawar yaki da cin hanci da 'yan jaridar suka yi wa taken crocodiles wato kadoji kenan. Cikin mutanen da aka magana kansu har da shi shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin Abba Kyari da cewa duk da bayanan bako Waziri ba ji abin da EFCC ke yi ba Kazalika hatta batun tsohon sakataren gwamnatin Najeriya Babacir David Lawal sai da ta kai ga kwamitin majalisar dattawa ya fito da rahoto da samunsa da laifi kafin ta kai ga dakatar da shi da kuma sai ma bayan kwabe shi daga mukami EFCC ta shigo kuma nan ma sai sama-sama aka yi batun. Kafin na kawo muku martanin Ibrahim Magu da ya nuna lamarin na bako waziri Shiriri ta ce kawai ga kaɗan daga tuna baya na bayanin da 'yan jarida suka yi misali da shi na sanata Shehu Sani kan binciken Babacir.
A wucin gadi na farko kwamitin ya ba da shawara a cire shi daga kan wannan matsayin da yake ciki na gwamnati, sakataren gwamnati na matsayin shugaban kuma fine na biyu. A wannan kuma abinda muka ba da shawara shi ne ba ma shi ba da yake shugaban wannan wuri, duk wani wanda yake da hannu a wannan banna da aka yi a wannan kwamiti a miƙa shi ga hukumar yaƙi ci da cin hanci da rashawa don ta hukunta shi. A cikin kuɗi da ya kai naira biliyan 13 da gwamnati tarayya a ƙarƙashin shugabancin Muhammadu Buhari ta saka mu wannan kwamiti don taimaka ma 'yan gudun hijira, an yi almabazaranci na fiye da naira biliyan 8. Mafi yawancin kwangilan da aka dinga bayarwa jami'an gwamnati ne suka dinga ba kansu da 'yan uwansu da abokansu da mutanen da suke hudu da su.
Bayan sauraron wannan lura ta 'yan jarida, Maguya nana ta cewa babu wanda ya fi ƙarfin doka a Najeriya, kuma ai Babacir din ma an gayyato shi hukumar ya amsa tambayoyi. Kazalika ma ana shirin daukar mataki na gaba akan batun. Magu kai tsaye bai ce komai ba nan akan zargin da ake wa Abba Kyari. Kazalika bai tabbatar da wani labari ne yunkuri da aka ce ya taba yi na awon gaba da Abba Kyarin a fadar shugaban Najeriya ba. Bayan kammala musayar bayanai, mun tunkari Ibrahim Magu, inda na fara yi masa tambaya kafin na Ankara abokin aiki na dan jarida ya yi wa Magu wannan tambaya kan batun Abba Kyari. Ga yadda lamarin ya kasance.
Kowa yana da abin da zai yi a wannan aiki. Wallahi abin ko ya damu kowa, kuma ana yi ne saboda gobe kar yara su je su suna shan wahala.
Akwai batun nan da ya taso kwanan nan bayan hukumar ka ta ce ta karbi takarda tana bincike, sai gashi fa da shugaban kasa ta ce Abba Kyari baya da laifi. Shin me ake ciki ne akan wannan magana?
Wannan magana barkace ne,
barkace ne.
Ba sulme ne,
rake dade. Ina da tambaya dai,
Allah karka.
Ina da tambaya, ina da tambaya dai, rake dade. Ina da one question, ina da one.
Daga nan Magu ya fice daga ɗakin taron ya nufi ofishinsa da ke ci hawa na wajen goma a sabuwar headquarter ta EFCC. Magu dai na nuna batun na bako Kyari bai wuce na shirin Barkete na rediyon Human Rights da ya yaɗa wannan labari a Abuja ba. Wannan dai na nuna ba wani binciken da EFCC ke yi ko ci gaba da yi kan batun nan da muke zantawa a kai. Kuma hakan ya nuna sai an ƙara tabo sauran sassa da ke da masaniya kan lamarin, koko waɗanda aka ambaci sunansu cikin wannan binciken, da ma jin ko me 'yan majalisar dattawa ko wakilai za su yi kan lamarin tun da sun dawo zama daga dogon hutu. Wannan bincike dai tamkar yanzu aka fara shi.
Wannan haka yake Nasiru, sai a biyo mu mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Alhikaya, ni Sarfili Hashin Gumar ke cewa mu kasance lafiya.
Yanzu kuma ga Awal Garba da sharhin jaridan Kamaru.
Zan fara sharhin jaridun namu ne da jaridar Cameroon Info. An taruto mana cewar François Soudan, ma'aikaci a mujallar Jeune Afrique, ya bayyana dalilansa na cewar dan adawun kasar jamhuriyar Cameroon Maurice Kamto shine lashe zaben shugaban kasar wanda aka gudanar ranar 7 ga watan Oktoba 2018 din da ta gabata. Sai kuma jaridar Cameroon Tribune an da ita kuma cewa ta yi kotun tsarin mulkin kasar jamhuriyar Cameroon kurkur sunan ta ce duk 'yan adawun kasar jamhuriyar Cameroon ihun ka banza ka suke yi kan ƙorafe-ƙorafen da suka kai mata wanda aka kwashe kwanaki hudu ana sauraron ƙorafe-ƙorafen nasu. A cewar babban alƙalin kotun ya ce ba su da hujja ballantana makama. Sai kuma jaridar The Fisk Actual an ta labarta mana cewar babban kotun tsarin mulkin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta bayyana cewar shugaba Biyene ya lashe zaben na ranar 7 ga watan Oktoba, anda ya doke 'yan takarkari guda 8 da kashi 71 cikin 100. Sai kuma jaridar Emergence ita kuma hangu mana ta yi cewar tsohon jagoran adawan kasar jamhuriyar Kamaruni John Furundi ya samu mafaka a kauyen Baba na biyu tun wani hari da ƴan awaren kasar suka kai masa a gidan sa da ke birnin Baminda. Sai kuma jaridan Nouvelle Expression anda ta gulmata mana cewar Maurice Kamto da lauyoyin sa sun lashi alwashin cewar ba za su mika kai bori hau ba domin ba su amince da sakamakon zaben da babban kotun tsarin mulkin kasar ta mika ba. Sai kuma jaridan FVA ita kuma cewa ta yi dakarun tsaron kasar jamhuriyar Kamaru sun mamaye manyan biranen kasar domin shirin kota kwana na yanda ƴan adawan kasar suke barazanar fitowa kan tituna. Jaridar Lifetime kuma tsokaci ta yi kan yanda jam'iyyar mai mulkin kasar jamhuriyar Kamaru CPDM ta lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar a lardunan ƴan awaren kasar masu amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila bayan yanda ake dauki ba dadi da mayakan bangaren da kuma dakarun tsaron kasar ta jamhuriyar Kamaru. Jaridar Dusahiyar ta arewacin kasar Kamaru kuma ta hango mana cewar hanyar da ta tashi daga garin Marwa zuwa Mura da garin Dabanga har ma zuwa birnin Kusiri ta yi munguwar lalacewa amma gwamnatin kasar ko a jikinta wanda hanya ce kwaya ɗaya tilo da ta hada kasar jamhuriyar Kamaru da kasar jamhuriyar Chadi. Sai kuma jaridan The Guardian Post anda ita ma ta yi na mana cewar jam'iyyar SDF ta yan hamayyan kasar jamhuriyar Kamaru ta ce da ci gaba da kalubalantan gwamnatin shugaba Biya kan rikicin ƴan awaren kasar ta Kamaru. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar The Post anda lauyoyin bangaren ƴan awaren kasar jamhuriyar Kamaru barista Ngongi da kuma barista Akpu Bala suka ce a shirye suke su kare martaban ƴan awaren kasar ta jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
Toma da la a gaishe ka yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da kuma su rayu ke kira ta waya kuke ajiye mana bisa na'ura.
Salamu alaikum wurin Amurka mai magana abun didi gungun local government jihar Kebbi Najeriya. Hakikanin gaskiya ana kira ga fara shugaban kasa abin da ka faruwa majalisar Najeriya. Yau bai yiwuwa a ci bukola sarafi ya fere shekara ya koma jam'iyyar PDP a ce har yanzu ba a bari na jam'iyyar APC zagon kasa ba. Sanadiyar ya koma APC a ce shi saboda suna shugaban majalisa a hana shi magana saboda da ƴan jam'iyyar APC da gwamnatinta da sojojinta da duk wani wanda adda wata kujera a jam'iyyar APC za su jajirce a tsinke a zagaya inda matsala take a gano ga matsala a gyara matsala.
Sunana ɗan Asabe mai fata ya wuri. Muna jinjina ma ɗan majalisunmu na Najeriya dangane da wannan doka da suka jaddada na zaɓe mai ba da cewa duk wanda aka kama da jabin voter card za a ɗaure su shekara biyar a gidan yaji. Wannan mataki ya yi mana daidai.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Aidu mai zuwa Kampala na lamadorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shi ne ina so mai kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya ga zaben 2019 ya taho ya kamata mu yi karatun tamusu mu zaɓi shugabanni waɗanda ba za su sace dukiyar al'ummarmu ba su kai ƙasashen waje su ɓoyayen gwamnati zanjo su siya tare da yaransu.
To madalla kafin mu yi sallama ga babu ya dawo da labarai amma wannan karan a taƙaice.
Yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke ta kushewa a kan batun bakin haure daga tsakiyar nahiyar Amurka wanda suke kokarin karasowa zuwa Amurka, jam'iyyar Democrat dai suna nan suna ci gaba ne da yakin neman zaɓe a kan muhimman batutuwa da suka shafi rayuwar Amurkawa kamar batun kiwon lafiya da ana sauran makonni biyu a yi zaɓen tsakiyar wa'adin shugaban ƙasa wanda zai tabbatar da wace jam'iyya ce za ta samu rinjaya a majalisun tarayyan ƙasar guda biyu. 'Yan jam'iyyar Democrat da dama ba su ce komai ba a kan batun ayyarin bakin haurin, to sai dai suna zarge ne a kan yadda jam'iyyar Republican suka dagula harkokin siyasa. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa jiya Talata cewa Amurka ta gano akalla wasu mutane da suke da hannu a kisar ɗan jaridan nan na Saudiya Kamal Khashoggi kuma za ta soke takardun bizar su.
To madalla a gaishe ka masu raro a nan maka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin.
haka kuma kar a manta za iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma na shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya tana gabatarwa, sai kuma Salamu Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Dara Smith, ni Sarfil Hashin Gumar ke cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.